نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باهك يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلا تشمي تارن البركة مسلا تشم عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا وانا قليمي البركة نكنو وانا نمتشمي البركة نجمع يو منا بقوي قوات سفر hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447 wanda kuma yazo daidai da 1 ga watan 8 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati ali imran wannan kuma shine darasin mu ko majalisin mu a wannan sura na 89 muna yiwa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake ba mu aran lokaci da lafiya domin sake haduwa a wannan majalisi bayan dogon lokaci da muka samu saboda alhairai da akai ta samu a waɗannan ranaku da suka gabata. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu damana mai albarka. Akwai rashe-rashe da aka yi, wasu mun samu mun yi ta'ziyar su a wasu karatuttukan mu. Na karshe-karshen nan shine rasuwar sarkin Katsina Gusau, Dr. Ibrahim Bello, wanda Allah ya yi wa rasuwa 24 daren Juma'a, 24 ga watan da ya gabata, wata na 7 2025. Yana ɗaya daga cikin masu ƙoƙari musamman wajen sanya karatun wannan majalisi a kafofin watsa labarai. Na ɗaya daga cikin waɗanda suke bibiyar wannan karatun. Mutumin kirki ne mai son musulunci, mai son musulmi, mai son taimakon addini. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji ƙansa, ya gafarta masa. Allah subhanahu wataala ya karɓi kyawun ayyukansa, ya yafe masa kurakuransa, ya yafe masa zunubansa. Wanda kuma aka bashi sarautar, wato shi sarki Abdulkadir. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya masa jagora. Amin. Allah subhanahu wataala ya sa ya bi tafarkin wanda ya gabace shi. Amin. Akwai cikin ƴan uwan malamai waɗanda suka rasu, na san dai akwai rasuwar ƴan kaba Dr. Abdullahi Ahmad ƴan kaba, wanda wannan mun yi ta'ziyarsa. Allah ya ji ƙansa da gafara, Allah ya yafe masa. Amin. Akwai Dr. Muhammad Abubakar Talha na Maiduguri, yana ɗaya daga cikin malamai masu karantarwa a nan cikin garin Maiduguri da wajen Maiduguri. Yana ɗaya daga cikin wanda suka yi karatu a jami'a, shi ma yana da ƙoƙari matuƙa da gaske, shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai Malam Danci ne, shi ma ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda suka daɗe suna wa'azi, suna karantarwa. Yana ɗaya daga cikin wanda lokacin da muke tafsiri a can, shi muke fita a je gidan prison domin yi musu tafsiri, domin yi musu wa'azi da faɗakarwa. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa sosai ta wannan ɓangaren, shi ma Allah ya masa rasuwa. Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, Allah ya ji ƙansu da rahama. Duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin ƴan uwanmu na cikin gida da na waje, duka muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya gafarta musu. Allah ya ji ƙansu da rahama, Allah ya sa su huta, Allah ya kyautata musu makwancinsu, ya sanya aljanna ci makomansu. Abinda duk suka bari a baya, Allah ya kula musu da shi, Allah kuma ya sa mu cika da imani.
فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن يأتيكم من قوله هذا يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
الله سبحانه وتعالى yace wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla kuma hakika Allah ya ba ku nasara a yakin badar wa antum
Allah ba ku ubangiji idh taqulu lil mu'minina katina lokacin da kike cewa mu'minai alayya kiyakum an yubdakum rabbukum yanzu bai ishe ku ba shin bai ishe ku ba ubangijin ku ya karo muku agaji bi 3000 min al malaikati munzari ya karo muku agajin malaiku 300 wadanda ake saukar da su daga sama bala haka ne tasbiru wa tattaqu idan har kun ji hakuri kuma kun yi takawa wa yatukum min fawrihim hadha kuma mushrikai suka auko muku da gaggawa a wannan lokacin yubilkum rabbukum بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وبنجم قزي قارو مكو آغة جم لا يكونوا بير ما سألاموني وانا آية مفارة تفسير
سلم دمو مني يباسو أبايا لدليل ديسا وبنجي سبحانه وتعالى يباسو أن النسر دد تشيوا أو أن لوك تشيباسو ديوا ينك لنسو أبو كنغ أبنسو كمسنا ديوا ba su da wani isasshen makami a hannunsu domin ba su ma fito da shirin yaki ba a lokacin da abokan gaban su suna da muggan makamai wanda kuma daman sun fito da shirin yaki amma duk da wannan Allah subhanahu wataala ya ba ku nasara don haka babu abin da ya dace ku yi kamar ku yi wa Allah godiya ku kiyaye dokokin sa nan gaba don ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da ƙara muku wannan nasara sai Allah subhanahu wataala ya kuma cewa id taqulu lil mu'minina katina lokacin da kake cewa mu'minai alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaikati munzali shin bai ishe ku ba idan ubangiji ya taimake ku ya kawo muku agajin malaiku 300 wanda ake saukar da su daga sama wato ya ishe ku taimako ku samu taimakon mala'iku 300 wadanda Allah subhanahu wata'ala zai saukar muku su daga sama wanda za su taimaka muku annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi ya rika wato yi wa mu'minai wannan bishara da ya sanar da shi cewa akwai alkawarin taimako na mala'iku 300 wanda Allah zai saukar da su daga sama domin su taimaka mu'minai yaki sai Allah ya ce bala wato waccan an tambaya na alan yakfiyakum da Allah ce bai ishe ku ba Allah ce bala ya ishe ku eh wallalle wannan taimako ya isa har yayi yawa ma mala'iku ko da mala'ika ɗaya ne ko biyu sun isa su rikita gaba ɗaya garin Makka su rikita gaba ɗaya ma duniyar in Allah ya ga dama amma Allah subhanahu wata'ala ya ce zai aiko da mala'ika 300 wanda za su taimaka muku lalle wannan ya isa sai yasa ya ce bala wannan taimakon ya isa amma ubangiji sai ginda ya sharadi in tasbiru idan za ku yi hakuri ku bi Allah subhanahu wataala cikin duk abin da ya wajabta muku ku yi hakuri a kansa sannan ku lizimci takawa ta hanyar aikata abin da ya muku umarni da aikata shi da barin abin da ya hane ku ga aikata shi idan kuka cika wannan sharuɗin wa ya'tukum min fawrihim hadha su kuma mushrikai suka auko muku da gaggawa to a wannan lokacin yumdirkum rabbukum bi 3000 min almalaiikati musawwimin ubangijinku zai karo muku agajin mala'iku bi 5000 min almalaiikati musawwimin zai karo muku agajin mala'iku 5000 wadanda suke da alama suke da alamomi kore sun musawwimina wato sun yi wa kansu alamomi a jikin su ko a jikin ababan hawan su sai da kowa zai gane su ba sa tsoron kowa ba sa shayin kowa ba sa wani koye kansu domin sun san ba wanda yake tinkare su saboda haka jarumai ne da kin karawa saboda haka da alamar su ta jaranta a tare da su da alamar mayaka a tare da su da alamar mayaka a tare da rawakan su musawwamina kore wanda ake yi ma alamar ko ko wanda suke yi wa kansu alama a karanta ta musawwimi ko musawwami to shine Allah subhanahu wataala yayi musu wannan alkawari bisa wannan sharadi cewa zai taimaka musu da waɗannan mala'iku 3000 har zuwa 5000 to anan malamai sun yi sabani wannan taimakon da Allah subhanahu wataala ya ce zai yi wa mu'minai shin a Badar ne ko kuma a Uhud ne kada a manta farko-farkon karatun Allah subhanahu wataala ya dauko mana labarin yakin Uhud ne wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida liqitali wallahu sami'un alim Allah ce ka tuna lokacin da kai sammako daga wajen iyalanka dan ka nuna wa mu'minai wuraren tsayuwar su domin yaki wannan sammako da annabi yayi ya baro iyalansa shine fitowar sa domin yakin Uhud wanda shine aka samu wasu daga cikin munafikai sun bangare sun koma Madina idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun saboda haka farkon aya da muka fara karatun wannan kissa Badar yakin Uhud ne Allah yake sai aka shigo kuma da maganar yakin Badar walaqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun saka sai malamai suka samu sabani to wannan idh taqulu lil mu'minina da Allah yake ka tuna lokacin da kake cewa mu'minai alayya kafiyakum an yubiddakum rabbukum shin ya fadi haka ne a lokacin yakin Uhud ko kuma a lokacin yakin Badar an sani cewa yakin Badar ya gabaci yakin Uhud yakin Badar an yi shi a shekara ta biyu yakin Uhud a shekara ta uku wato shekara mai binta saboda haka lokacin da ake ba mu labarin yakin Uhud an riga an yakin Badar dama to shin wannan iz taqulu lil mu'minina yana komawa ne zuwa ga yakin Badar da aka ce wa laqad nasarakumullahu bi Badrin don haka a lokacin ne Allah subhanahu wataala ya kawarin taimaka musu da mala'iku kuma ya taimaka musu din kamar yadda aka sani a karatu wanda duk ya karanta sira da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da mala'iku a yakin Badar sun yi yaki tare da sahabbai sun yaki kafirai kuma an ci nasara ko kuma a'a Allah yana ya kawo maganar Badar sai aka kuma koma aka ci gaba da maganar yakin Uhud saboda ita surar tana magana ne akan yakin Uhud suratu al-anfal ita ce take magana akan yakin Badar to shi yasa sai aka samu maganganu biyu na malamai masana tafsiri sai wasu suka ce a yakin Badar ake nufi saboda iz taqulu lil mu'minina yana da alaka ne da walaqad nasarakumullahu bi Badr wato Allah ya taimake ku a Badar da lokacin da kake cewa mu'minai to sai dai abinda zai kawo ba wannan magana cikas shine a yakin Badar Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa mala'ika 1000 ya taimaka wa mu'minai da shi iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi 1000 min almalaiikati murdifin a can cikin suratul anfal wanda nan ne Allah subhanahu wataala ya bada labarin tarihin yakin Badar anan ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa mu'minai sun nemi taimako in tastaghisuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku fastajaba lakum sai ya ansa muku addu'o'in da kuka rika yi Allah ya kawo muku taimako sai ya ansa muku fastajaba lakum annimu muddukum bi 1000 min almalaiikati cewa zan kawo muku agajin mala'iku dubu murdifina masu bibiyar juna. To kaga Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa mala'iku dubu ne Allah ya taimaki mu'minai da su a yakin Badar. To nan kuma gashi Allah ya ambace 3000 da kuma 5000, kaga da tazara mai yawa. To shine wasu suka ce kamar Ibn Kathir da ya kawo wannan iskalin, sai ya ce fadar mala'ika dubu da aka yi a cikin suratul anfal ba yana nuna iyakar taimakon da suka samu wakina, ba zai hana a karo musu su kai 100, su kai 3000, su kai 5000 ba, domin a can ma da Allah ya faɗi 1000 din sai da ya ce murdifi masu bibiyar juna, wasu suna bin wasu, wato daga 1000 abin da ya sama, kamar a ce yurdifu ba'dhum ba'dan, wasu suna bin wasu, wasu suna bin wasu, wa yatba'uhum ulufun wa ulufun misluhum. Saboda haka an kawo 1000 aka sake kawo 1000, suka kai 3000 har suka kai 5000. Saboda haka suna ganin cewa kalmar murdifi tana daukan cewa mala'ikun ba iya 1000 bane, a'a akwai wasu suna bin wasu a baya, 1000 ne wata 1000 ta biyo baya, wata 1000 ta biyo baya. Saboda haka bi alfin min almala'ikati murdifina bi alafin ukhra, saboda haka sai suka zanto 3000 har suka kai 5000. Kuma abinda aka sani a tarihi na sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama, a lokacin ne mala'iku suka yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai. Iz yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan. Saboda haka a wannan lokaci ne Allah ya yi wa mala'iku wahayi cewa su ci gaba da dukan wuyan kafirai, cewa Allah yana tare da su, don haka su ci gaba da taya mu'minai kisan kafirai. To kuma sira ta nuna mana kisoshi daban-daban wanda suka faru sahabbai da idan su suka ga abun mamaki, da suka ga kawai wani sai su bi kafiri yana gudu, sai su ga kawai ya faɗi an sare shi, su rasa waye sare shi, ko su gamu da wani mahayi da kayan wato mayaka a jikinsa amma ba su san shi ba, ba su taɓa ganin shi ba. Lokacin da aka kamo Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, lokacin bai musulunta ba, ya fito yaƙin Uhudu, yaƙin Badar, a lokacin yana cikin waɗanda aka kama. Da aka kamo shi, wani sahabi ya ce ni na kama shi, shi kuma Al-Abbas ya ce ƙarya kake, ba kai kama ni ba, wani mayaƙi ne da yake kan wani wato yake kan wani farin doki mai kaza mai kaza mai kaza, ba kai bane. Shi kuma ya dage cewa shi ya kama shi. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika ne ya taya ka kama shi. To saboda haka sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sanar da mu cewa lalle a yakin Badar mala'iku sun taimaka kwarai da gaske, an ga wasu ma daga cikin su suna yaki a wannan lokacin. Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn Abi Aruba yake cewa ya ji daga Qatada yana cewa amadda Allahu al-mu'minina yawma Badrin bi 5000, yake cewa Allah subhanahu wataala ya taimaka wa mu'minai a yakin Badar da mala'iku 5000, kamar yana haɗa wannan ayar da waccan ayar cikin suratul anfal. Saboda haka yana ganin cewa wannan ayar tana nuna cewa mala'ikun sun wuce 1000 har sun kai 5000. Saboda haka kamar ka ce da farko Allah subhanahu wataala ya fara taimakon su da mala'iku 1000, sannan ya ƙaro musu 3000, sannan ya kai su zuwa 5000, haka Ubangiji ya musu. To amma wasu malaman suka ce a'a, wannan ayar tana magana ne akan yakin Uhudu. Iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum, wannan yana da alaka da waccan magana wa iz gadawta min ahlika tabawwa'u al mu'minina maqa'ida lil qital. Saboda haka alakar wannan ayar da ayar wa iz gadawta ne ba wa laqad nasarakum Allahu ba. Saboda haka suka ce anan Allah subhanahu wataala alkawari yayi na cewa zai taimaka musu da mala'iku 3000 har zuwa 5000. Ce wannan alkawari ne da Allah ya yi musu, sannan ya kafa sharaɗi in tasbiru wa tattaku, alkawari ne zai taimaka musu, kuma wannan taimakon ya ishe su, amma da sharaɗi in tasbiru wa tattaku, idan kun yi haƙurin biyayya da bin dokokin da Allah subhanahu wataala ya gindaya muku da manzansa, kuka kiyaye dokokinsa, kuka yi haƙuri akan irin umarni da za a baku, to Ubangiji zai kawo muku wannan agaji. Saboda haka Ubangiji ya yi musu alkawarin agaji ne tare da sharaɗi, sai zanto kuma sharadin bai cika ba sai zanto an samu jayayya akan su a tsakanin su an samu rauni an samu sabawa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda aka sani kamar yanda zai zo nan gaba ayar da take cikin wannan sura surata Ali Imran ayata 152
na'am
walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu idh tahsunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirata thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum walaqad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaskata muku alkawarin da yayi na baku nasara yayin da kuke bin su kuna ta kakkashe su da izinin sa istahsunahum biizni hatta idza fashiltum sai lokacin da kuka yi rauni wa tanaza'tum fil amri kuka rika jayayya game da umarnin da annabi ya bayar a tsaya anan ko a sauka daga kan wannan dutse wa asaytum kuka saba min ba'di ma araakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so ku samu na nasara kaga ayar tana nuna maka cewa an samu saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin umarninsa ba a iya hakuri an tsaya inda Allah inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a tsaya ba an samu wasu sun saba wanda wannan yasa wato al'amarin yakin gaba ɗaya ya canza kamar yadda zamu zo nan gaba insha Allah Allah ya kai mu daidai lokacin tafsirin ayar zamu bayyana abin da duk ya faru saboda haka kaga alkawari da Allah ya musu zai kawo musu taimakon mala'iku 3,000 zuwa 5,000 ya sanya sharadi ba su iya cika sharadin ba to tunda ba su cika sharadin ba kaga babu maganar samun wannan taimako da Allah ya musu alkawarin sa saboda haka kaga babu iskali babu wajin damuwa tsakanin waccan ayar da take cikin suratul anfal wadda ita tana maganar yakin badar ne Allah sun nemi taimako kuma Allah ya ansa ya aiko musu taimako din kuma surar ta nuna cewa mala'ikun sun zo sun taimaka Allah ya musu wahayi cewa ku je ku taya ku taya mu'minan yaki surar ta tabbatar da wannan wannan kuma yakin Uhud ne su ma anan Allah ya musu alkawarin mala'iku 3,000 har zuwa 5,000 amma da sharadin su yi hakuri su yi takawa sai ya zanto an samu daga cikin su wasu sun saba wannan sharadi sai ya zanto taimakon bai samu ba saboda kaga babu wata babu wani iskali kowanne kowace aya tana magana ne akan wani yaki na daban wannan yakin Uhud waccan kuma yakin Badar Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa ya rinjayar da maganar farko wato wannan magana ta biyu ya rinjayar da wannan magana ta biyu cewa wannan ayar tana magana ne akan alkawarin da Allah ya musu a yakin Uhud yake cewa wa awlal aqwali fi dhalika bis sawabi an yuqala inna Allah akhbara an nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu qala lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 min al malaika fa wa'adahum Allah bi 3,000 min al malaika ce magana da tafi daidai a cikin maganganun nan guda biyu shine a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta wa annabinsa cewa lokacin da yake cewa mu'minai alan yakfiyakum ashe bai ishe ku ba ubangijin ku ya taimaka muku da mala'iku 3,000 yace Allah yayi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam alkawarin mala'iku 3,000 a matsayin taimako da agaji sannan bayan mala'iku 3,000 ya sake masa alkawarin wasu mala'iku 5,000 amma da sharadin idan sun yi hakuri wajen tunkarar abokan gaban su kuma sun kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala yace to in ka dubi tsagwaran ayar wannan da take gaban mu da muke karatu a cikin ta yace zaka ga a cikin ayar babu inda Allah ya nuna cewa umiddu bi 3,000 an taimaka musu an kawo musu agajin alkawari Allah yake musu amma ayar bata nuna cewa agajin ya samu ba ko 3,000 ko 5,000 din kuma ayar bata nuna cewa ba a taimaka musu din ba yace yana yiwa kamar yanda wasu suka ce an taimaka musu din ya zanto haka din ne an taimaka musu yana yiwa kuma ba a taimaka musu ba kamar yadda waɗanda suka ce ba a taimaka musu ba suka faɗi cewa ba a taimaka musu ba sai ya ce babu wani wata riwaya sahihiya wacce ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wani sahabi da take nuna cewa an taimaka musu da 3,000 da aka yi musu alkawari ko kuma an taimaka musu da 5,000 din da aka yi musu alkawari yace kuma ba zai yiwu ba kawai da ka da molan ka kawai wanda yazo ce an taimake su din an kawo sai an kawo wani abin da zai tabbatar da cewa taimakon ya samu tunda ita dai ayat ba ta nuna cewa an yi taimakon an dai yi musu alkawari aka sanya sharadi in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yubdilukum rabbukum bi 5000 min al malaikati usawmi Allah yayi musu alkawari sannan kuma ya sa musu sharadi saboda ayar bata ga mana cewa sun cika sharadin ba Allah ya taimakon saboda kaga in wani zai tabbatar da cewa an yi taimakon a yakin Uhudin to sai ya kawo a nassin da yake tabbatar da wannan to shi yasa yace kazalika fa wala khabara bihi kazalika fa nusallimu li ahli al-fariqain qawluhu saboda haka babu wani ainihin nassi ko wani hadisi ko wata riwaya wacce take tabbatar da wannan bare mu sallama wa dai daga cikin waɗannan bangarori guda biyu maganar sa yace ghaira anna fil qur'ani dilalatan ala annahum qad umiddu yawm badar amma al-qur'ani karana ya tabbatar mana cewa a yakin badar Allah ya aiko da mala'iku a cikin ayar ce iz yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu saboda ka Allah ya tabbatar mana cewa ya turo mala'iku ya musu wahayi ya kuma ce su tsaya su taimaka mu'minai saboda ka yakin badar wannan ba mu da shakka ba mu da kokonto a kansa fa amma fi yawmi uhud yace to amma yakin uhud fa fadilalatu ala annahum lam yumaddu abyanu min annahum qad ubiddu yace to dalili ma a cikin ayar me nuna cewa ko dalili a cikin kissar me nuna cewa ba a taimaka musu din ba ba a kawo musu agajin na mala'iku ba shi yafi bayyana sama da cewa an kawo musu agaji saboda me yace wa zalika annahum law umiddu lam yuhzamu da a ce an kawo musu agajin mala'iku to da ba za a kariya su ba da ba za a ci da ba za a ci nasara akan su ba amma mun ga da abin da ya faru a yakin Uhud an kakkashe musulmi da yawa wanda aka tashi jina-jina kare biri jini da ake cewa haka aka tashi jina-jina saboda ka an kashe sahabbai da dama kaga da mala'ikun sun zo to da babu maganar cewa za a iya cin nasara akan mu'minai da abin da ya same su ba zai same su ba to wani zai iya cewa a cikin hadisi sahihi a cikin sahih Bukhari da Muslim akwai hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma Uhud wa ma'ahu rajulan yuqatilani anhu yace a yakin Uhud naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da wasu mutane biyu suna ta yashi yaki suna bashi kariya a fagen yaki alaihi ma thiyabun bid suna saye da fararen kayayyaki ka ashaddil qital suna yaki mai tsanani wato yaki na majiya karfi yace ma ra'aituhuma qablu wala ba'du ban taba ganin su ba a dacan kuma daga lokacin ban kara ganin su ba ce ban san su ba a cikin sahabbai sannan daga ranar da aka tashi kula talafa ban kara ganin su ba to wani zai iya cewa to kashi a Uhud an samu irin wannan Allah ya kawo mala'iku da suka yi yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama to an sa anan shine waɗannan mala'ikun Allah ya turo su ne don su kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ba wai wancan taimakon da Allah yake magana ba wancan taimakon da mu'mine ne duka alay yakfiyakum an yumiddakum rabbukum alay yakfiyakum ku dukan ku amma waɗannan kamar yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas yace yuqatilani an rasulillah suna kare Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yaki saboda haka Allah subhanahu wataala ya bayyana masa su mala'ikun da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama suna ainihin kare shi daga abokan gaba kun san abin da ya faru a lokacin yakin Uhud kamar yadda zamu gani nan gaba ce iz tus'iduna wala taluna ala ahad war rasulu yad'ukum fi ukhrakum a lokacin an juya da baya ba mai waiwaye ya ga wani hali dan uwansa yake ciki to kaga irin wannan lokaci Allah subhanahu wataala zai aiko mala'ikun da zasu tsaya su kare Annabi sallallahu alaihi wasallama daga abokan gaban sa saboda haka ba shine wancan taimakon da mala'iku 3000 zuwa 5000 da Allah ya faɗa ba don haka babu cin karo tsakanin hadisin da abinda waɗannan malamai suka faɗa to wannan shine abinda malamai suka saba yi dangane da ayoyin alqur'ani duk sanda aka samu wata irin rikita to akan koma a dubi dukkan nassoshin duka inda za a iya ganewa cewa wannan nassin ga inda yake, wannan nassin ga inda yake. To yadda ake ta'amuli da Alkur'ani, haka ake ta'amuli da dukkan wata magana da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a gwara aya da aya, ba ka dauko wata aya ka gwara ta da wannan, wata aya ka gwara ta da wannan, kamar yadda makiya addinin musulunci suke yi dan su karyata Alkur'ani. Waɗanda suke yakar addinin musulunci suke kokarin su karyata abinda Annabi ya zo da shi na Alkur'ani, suna amfani da irin wannan, sai su dauko ayoyi guda biyu, wannan ta ce kaza, wannan ta ce kaza, sai su gwara su, sai su ce to gashi nan Allah ya ce wala yusalu an dhunubihil mujrimun, masu laifi ba za a tambaye su ba. Can kuma gashi Allah subhanahu wataala ya ce waqifuhum innahum mas'ulun, ku tsaye da su za a yi musu tambaya. Sai to gashi Allah ya ce nan ba za a yi tambaya ba, nan ya ce za a yi tambaya. Sai ce to ka gani tufka da walwala ko, tufka da walwala ko. To haka za su yi. Allah subhanahu wataala ya sifanta ranar alkiyama yini ne ka alfi sanatin mimma ta'uddun fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. A wani gurin ya ce shekara dubu, wani gurin ya ce shekara dubu 50. Ce to wanne ne gaskiya? A wani gurin an ce yinin alkiyama kamar shekara dubu 50 ne a lissafinmu, a wani gurin kuma aka ce dubu. To sai ce kaga Alkur'ani yana warware kansa, wanda ya nuna ba maganar Allah ba ce. To yadda waɗannan makiya addinin musulunci suke wa Alkur'ani, haka nan makiya maganganun manzo Allah suke wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kwabo da kwabo babu bambanci. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سمور هكا ما لم يدكع سنجم آملا دكا وانا أبندك كيزة نياتي كالو لجونة القرآن ني كو أهديساء النبي صلى الله عليه وسلم سناد للتتفين مشكل القرآن ونفني ندق تكون فنو دين القرآن مشكل القرآن وتؤمن ذي لك تدمي كراتو إن بيسامو كرانتر وابقو بيسامو بياني با أتكين القرآن ابن قتيبة هنا للتتف مشكل القرآن كمان ليك للتتف مختلف الحديث صور هكا دك فنو ننقدا بيسنيه دماء كنسو صور هكا زنديقي أبايا چن sun yi ta kokarin yadda za su kawo wa musulmi rudani game da Alkur'ani, suka rika bin mutashabih tare da cewa akwai muhkamat a ka'ida, duk abin da yake muhkam in ka samu mutashabihi sai ka mai da shi zuwa ga muhkam, inda Allah ya yi bayanin karara sai ka dauki wancan da baka gane ba sai ka hada shi da wannan sai abin ya fito maka. Amma kada ka doki Qur'ani da Qur'ani, kamar yadda ka dauki Qur'ani da hadisi kace zaka rika buga su da wani tunanin mutum wanda yake kasir gajeren tunani, gajiyayyen tunani, ya ce zai ɗauki Alkur'ani da hadisan Annabi yana buga su, duk abin da yake daga Allah ne, wahayi ne, to ba zai samu saɓani ba a junansu. Walau kana min inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, tana yiwa a fahimtar ka samu rashin ganewa, amma idan aka zo aka yi maka bayani dalla dalla sai ka fahimci cewa to ai ba ma cin karo, kwakwalwarka ce dai ta ci karo da juna. Amma Alkur'anin yana nan a yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi, babu wani abu na cin karo. Saboda haka irin waɗannan ayoyi waɗanda za a ga kamar suna da ihamin ittirab, kamar yadda ibn al-Shanqiti, Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya rubuta littafin sa dafa'u ihamin ittirab an ayil kitab, littafi ne ya tattara ayoyin da wasu za su rika ganin kamar suna cin karo da juna, shi kuma ya warware dukkan wannan abin da ake ji na karo. To haka nan hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallama, muna da bayanin ma'anil athar na tsahawi, bayanin mushkilil athar, hadisai ne wanda suke da iskali wajen fahimta, sai ya fito maka da bayanai na malamai, wannan hadisin kaga inda yake, wannan ga inda yake, wannan ga inda yake, shikenan. Idan mutum mai son gaskiya ne sai kaga cewa ya fahimta. Amma wanda yake kokarin fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu, dama haka Allah ya ce to za su yi tabibiyar inda za su kawo wa musulmi rudani, rudani inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha, in kika ga mai masu irin bin waɗannan mutashabihat fa ulaika alladhina sammahu Allah fahdharuhum, ce waɗannan su ne wanda Allah ya ambata, yace fa amma alladhina fi qulubihim zaygun, masu karkata wanda suka karkace tun daga zuciya, zuciyar su ta karkace, to za ga suna bibiyar abin da yake da rudani wajen fahimta, domin su kawo musulmi rudani a cikin addininsu. Allah ce ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi. Ubangiji bai sanya muku wannan taimakon ba, ko wannan labarin da ya ba ku na taimako sai dan ya zanto bushara gare ku. Wa litatma'inna qulubukum bihi, kuma zukatanku su nutsu da wannan. Wa man nasru illa min indillah, nasara ba ta zuwa daga kowa sai daga wajen Allah Al-Aziz Al-Hakim, wanda yake gagara ba dawo wato mai hikima. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wannan labarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga wa musulmi, yake ga mu'mini, "Idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al-mala'ikati munzalin." Wannan labarin da Annabi yake ga wa mu'minai a lokacin da ake cikin wato a cikin fagen daga, zukata suke cike da tsoro da fargaba, bushara ce dan su samu nutsuwa. Kuma haka dukkan wani shugaba yake yi ga waɗanda yake shugabanci, ba zai rika ba su labarurka da su tsorata su ba. Kullum ya tashi ya rika ba da labarin da mutane za su kwana cikin tsoro da fargaba, a'a, kullum ya tashi bayani, zai kokarin yayi bayanin da zai kwantarwa da mutane hankali su samu nutsuwa. Wannan shine shugabanci. Kada ka yi shugabanci zanto kai kullum in aka ganka to gaba zai ta wato bugun uku uku, to yau kuma bai zai ci, yau kuma bai zai ci, a ka zama in ka fito za a ji labarin, amma kullum ka fito ka ce kasan nan fa muna cikin bala'i, musifa fa muna za ta tunkaro mu kaza 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 kaza. Wannan ba shugabanci ba, shugabanci ba ya san haka, a san wasu haka suke kullum sai dai su ta gaya muku bala'in da zai, da wanda bai zo ba, da wanda ake ciki su ƙara kamba mashi, wanda bai zo ba kuma su kirawo shi. Muna sanar da 'yan ƙasa su shiga taitayinsu, nan gaba abinda za a shiga sai ya fi wanda ake ciki tsanani kaza 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 kaza. Wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau ga shugabanci. Shugabanci ko da akwai wani bala'in da ya hararo, to ɓoyewa yake yi ya yi ta ƙoƙarin kwantarwa da mutane hankali, sai kuma can a ƙarƙashin ƙasa ya yi ta ƙoƙarin yadda zai tunkari abin a samu watakila ya zo da sauki, ko a magance shi ma kafin ya bayyana. Amma wani kana tunzura shi tun daga lokacin shi kenan, wani jininsa abin nan ya hau, wani ya faɗi, wani ya shiga sai da kayan shi zai yi hijira, wani kaza kaza kaga duk ka rikita mutane lissafi. Saboda ba a san haka, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa wannan magana, "Idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al mala'ikati." Kaga nutsuwa za su ƙara samu, shi yasa Allah ya ce ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bihi, domin zukatanku su nutsu da shi. Sannan sai Allah ya ce wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim, taimako ba zuwa daga kowa sai daga Allah wanda shine gagarbado mai hikima. Saboda haka Allah subhanahu wataala ƙara nuna musu cewa duk wata nasara da za ku nema, ku neme ta wajen Allah, Allah shine zai iya baku nasara. Duk wani abin da za ku samu na taimako, ko dai yawanku, ko taimakon abin nan, ko makamanku, ko taimakon wasu mala'iku, wannan ba shi zai sa ku samu nasara ba. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tarbiyantar da zukatan al'umma da zukatan mu'minai da tauhidi su sani dukkan wani abin da suke takama da shi sababi ne, amma ba shi ne zai ba su abin da suke so ba. Wanda zai ba su shi ne Allah, shi ne Ubangijinsu, shi ne wanda yake gagaraba dau da ya fi ƙarfin komai, ba abin da ya fi ƙarfinsa, kuma mai hikima ne a cikin dukkan wani abu da yake yi, ba wani aikinsa da yake yi babu hikima a cikinsa. Saboda haka shi ne zai ba da nasara san da ya so ya ba da nasara, in ya ga dama zai ba da nasara, ko da da mala'ikun ko ba mala'ikun, zai ba ku nasara ku yi nasara. In ya ga dama da mala'ikun ba ku yi nasara ba. Saboda haka kar ku ɗauka zuwan mala'iku shi zai sa ku samu nasara. Nasarar tana zuwa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka duk irin sababin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, wanda za ka yi riƙo da shi domin cimma wata manufa, kakka zaci cewa wannan sababin shi ne komai, duk abin da ka samu ka danka shi ga wannan sababi. Ka ce ai saboda kaza ya sa ka samu kaza. In kai haka to ka manta da tauhidi, ka manta da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai bada nasara. In ya so ba ku nasara, zai ba ku nasara. In ya so ba ku nasara, ba wanda ya isa ya ba ku nasara. In yansurkum Allahu fala ghaliba lakum, wa in yakhzulkum faman ladhi yansurkum min ba'di. in Allah subhanahu wataala ya baku nasara to babu wanda zai iya cin galaba akan ku, in kuma ya watsar da ku to babu wanda zai iya taimaka muku bashi ba. Saboda haka mu'minai su san da wannan, kada su rika jin cewa lokacin da suka yi nasara a yakin Uhud, a yakin Badar, mala'iku ne suka sa aka yi nasarar, a'a, Allah subhanahu wataala shi ne ya bada nasara. Shi yasa ya ce wa laqad nasarakumullahu bi Badr, bai ce wa laqad nasarakumullahu wal mala'ikatu ba, wa laqad nasarakumullahu shi ne ya bada nasara. In Allah ya ga dama ko ba yakin sai ya ba ku nasara. Zalika walau yasha'u Allahu lan tasara minhum, da Allah subhanahu wataala ya ga dama da sai ya ci nasara akan su ba tare da yaki ba, ba tare da an yaki ba, Allah subhanahu wataala sai ya murkushe su. To amma Allah yana bari ne hakan ta faru, walakin liyabdu ba'dakum bi ba'd, dan Allah subhanahu wataala ya jarrabi sashin ku da sashi. To shine Allah ya ce liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru, dan ya ainihin kawo ƙarshe, ya karye lagon waɗanda suka kafirta, ya karye lagon wani bangare daga cikin waɗanda suka kafirta. Aw yakbitahum, ko ya kaskantar da su, fa yanqalibu kha'ibin, su juya suna tababbu. Wato yana daga cikin asbabu nasrillahi subhanahu wa ta'ala li ibadihi, sababban dalilan da zai suke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka bayan sa, shine liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru, dan Allah ya karye lagon wani bangaren na kafirai, ya halakar da su, da zanto babu su, ya gusar da su daga bayan ƙasa, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi a yakin Badar. A yakin Badar Allah subhanahu wataala ya tibbike manya-manyan jumajuman kafirai na Quraishawa, duk suka tafi, manya-manyan waɗanda suka addabi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamansa na Makka, kuma suka biyo shi bayan hijira a wannan lokacin suna neman yadda za su kawo ƙarshensa. Amma Allah subhanahu wataala ya yi maganinsu a wannan yakin, aka kashe Abu Jahl a wannan yakin, aka kashe Ubayy ibn Khalaf a wannan yakin, aka kashe Uqba ibn Abi Mu'ayth, duk a cikin wannan yakin Ubangiji subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam nasara akan su. A wannan yakin aka kashe Abdul Aswad al-Aswad ibn al-Uzza, a wannan yakin aka kashe Utba ibn Rabi'a, a ciki aka kashe Shayba ibn Rabi'a, a wannan yakin aka kashe Walid ibn Utba. Wanda dukkanin su waɗannan manya-manya ne a cikin tafiyar kafirci a Makka, kuma sun nuna kiyayya da gaba da tsana ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda, a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, duk Allah ya tumɓuke su. To wannan shine liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru, Allah ya tumɓuke wani ɓangare na waɗanda suka kafirta. Yana daga cikin hikimar nasara da Allah yake ba wa mu'minai. Aw yakbitahum, ko kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaskanta su a gaban idansu, za su ga musulunci yana ci gaba, su rasa yadda za su yi. A gaban idansu suna nan da rai, za su ga musulunci yana samun ɗaukaka, mutane suna karɓar addinin musulunci, babu yadda suka iya. Ubangiji ya kaskanta su, ya wulakanta su, sun dawo ba su samu abin da suke so ba. Shine aw yakbitahum fa yanqalibu kha'ibin, su dawo ba tare da sun samu abin da suke so ba. To wannan Ubangiji subhanahu wataala duk in ya ga dama ya yi wannan, ko ya yi wannan, ko ya gama da su, ko ya bar su, amma daga ƙarshe su haɗu da wulakanci, wulakancin da ba za su iya maganinsa ba. Ubangiji yana yin wannan. Sannan sai Allah ce laisa laka min al'amri shay'un, ba ka da komai a cikin wannan lamarin. Aw yatuba alaihim, ko dai Ubangiji ya yafe musu, ya karɓi tubansu. Aw yu'adhibahum, ko ya azabta su. Fa innahum zalimuna, lalle su dai kam azzalimai ne. Arwato ruwayoyi daban-daban game da sababin saukar wannan ayar laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, babu komai daga al'amarin a hannunka, ba ka da komai cikin al'amarin. Ko dai Allah ya karɓi tubansu, ya yafe musu, ko kuma ya azabtar da su, su mutu akan kafirci, su je su game da azabar Allah subhanahu wataala, su dai kam sun tabbata azzalimai. Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Yace a yakin Uhud an karyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hakoransa na gaba. Rubaiyarsa. Sannan aka fasa masa kansa. Sai dinga share jini daga fuskarsa. Yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum wa shajju rubaiyatahum. Ta yaya za a yi mutumin da za su ji wa manzon annabin su rauni a ka su karya masa hakuri, ta yaya za su rabauta, ta ina za su rabauta? Alhalin yana kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani laifi ya musu ba, cewa ya zo su bauta wa Allah bai ɗauki kayan kowa, bai daki kowa ba, bai ci kowa ba, bai tare wa kowa ba, bai ɓarawar kowa ba, cewa kawai ya zo a ba Allah. Su kama su fasa masa kai su karya masa hakuri, ta yaya za su rabauta? Sai Allah ya saukar masa da wannan ayar, laysa laka min al-amri shay, al-amrun ba hannunka yake ba. Wato abinda yake ganin anya zai yi a ce mutanen da za su fasa masa kai a matsayin sa na annabin Allah su karya masa hakuri kuma su rabauta, su gamu da wani rabo daga Allah subhanahu wataala, abin da wahala. To sai Allah ya ce masa abin ai ba a hannunka yake ba. Saboda haka abin da yake ganin ba zai yi ba, Allah yake nuna masa zai iya yi ba. Saboda haka fadar Allah subhanahu wataala da yace laysa laka min al-amri shay, yana nuna masa cewa abin bai yi nisan da kake ganin yayi ba. Kuma wannan shi karan kansa kwantarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam hankalin sa, lallashin sa. Domin ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya ga al'ummarsa sun musulunta sun shiga aljanna. Ba zai so a ce sun mutu ba su rabu ba samu wannan rabo ba. Saboda haka cewa laysa laka min al-amri shay, lallashin sa ne. An fahimci wannan? An sa masa wani abu na sa rai, to in haka ne kuwa to zai yi su musulunta din. An fahimta? Saboda haka da yaji cewa za su musulunta din sai dana musu addu'a, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah ka gafarta musu, ba su san wane ne ba. Kamar yadda ya tabbata sahih Muslim daga Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Mas'ud, yake cewa ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya, kamar ga ni ina kallon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ba da labarin wani annabi. Wasu malamai suka ce kansa yake nufi, amma bai fito ya faɗi kansa ba. Yake cewa darabahu qaumuhu, mutanansa suka dake shi ta hanyar jifa, suka ji masa rauni. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, yana wato shafe jini daga fuskarsa. Wa yaqulu, yana cewa rabbi ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamuna, ya Allah ka gafarta wa mutanena ba su sani bane. Al-Qurtubi Abu al-Abbas yake cewa in ka dubi wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mutanansa da suka fasa masa kai, ka karya masa hakuri, za ka ƙara tabbatar da maganar Allah subhanahu wataala da cewa innaka la'ala khulqin azim, kana bisa dabi'u masu girman gaske. Ba kowa ne za a yi masa irin wannan ya jure ba. Ba laifin tsaye ba na zaune. Bai taɓa wa kowa ba, bai ɓarawa kowa ba, amma haka a bi shi da tsana har a kai ga yi masa rauni a zo a yaƙe shi a inda ya hijira. Ya bar musu garin amma su biyo shi da ne su yaƙe shi. To amma duk da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wannan yake yin addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu. Kaga bai roƙi Ubangiji subhanahu wataala ya bashi nasara a kansu ba, bai kuma tsaya ga roƙa musu afuwa kawai ba, har sai da ya danganta kansa da su ya ce Allahumma ighfir li qaumi. Har yanzu yana jin mutanensa ne, har yanzu yana jin sunansa ne duk da abin da suka yi masa. Kamar yadda wani yake cewa biladi wa in jarat alayya azizatun wa qaumi wa in dhannu alayya kiramun, ƙasata duk zalincin da za ta yi min tana da daraja a gona. Duk yadda za ta zalince ni, in ya ce ƙasa yana nufin mahukuntan ƙasar, ita ƙasa kan ba ta zalintar kowa. Ce duk yadda za ta yi zalince ni tana da daraja a gona, ba zan ci amanar ƙasata ba, ba zan lalata ƙasata ba, ba zan haɗa kai da maƙiya su tozarta ƙasata ba ko su ci mutuncin ƙasata. Wa in dhannu alayya wa qaumi wa in dhannu alayya kiramu, mutane na din ruwan da zasu yi mun ne abuna mutane ne masu karamci mutane ne masu mutunci duk irin ruwan da zasu yi mun to duk irin abin da suka yi masa annabi kiran sa yake kaumi mutane na wannan idafa tana nuna shafaka tana nuna tausayi daga gare su sannan bai tsaya nan ba sai da ya bayyana uzurin su sai da ya nema musu uzuri yace fa innahum la ya'lamun ba su sani bane ina kokarin ba su uzuri da ba su hanzari wannan shine ghayatul fadli wal karam allati la yushariku fiha wa la yusalu ilayha ba wanda yake tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin irin wannan karamci da wannan falala ba wanda yake kaiwa zuwa gare ta muslim da imamu ahmad sun fitar da hadisi da tirmidhi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishtadda ghadabullahi ala qaumin fa'alu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tsananin fushin Allah ya wato fushin Allah ya tsananta ga mutanen da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan sai ya nuna hakorin sa manzo Allah yace ishtadda ghadabullahi ala rajulin yaqtuluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah tsananin azaba ya tabbata fushin Allah ga mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi shi yasa zaka ji a yaki ba zaka ji an ce annabi ya kashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk da jaruntarsa baya kisa sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda annabi ya kashe wanda ya shiga uku annabi ya sa takobi da kansa ya kashe shi duk tausayin da yake da shi lalle wanda ya shiga uku saboda haka za mu ga wasu malami suka ce anan ba duka waɗanda suke wannan lokacin da aka yi wa annabi wannan raunin abin fushin Allah ya shafa ba ya shafa wanda ya mubasharar wannan shine Amr ibn Qabi'a akwai wani ana cewa Amr ibn Qabi'a shine wanda ya dauki dutsen da ya tare annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ai ji masa rauni to shi bai musulunta ba a kafircin sai ya mutu dan ya je ya girba abin da ya aikata amma da yawa daga cikin waɗanda suka halarci yakin Uhud sun musulunta kuma musuluncin su yayi kyau saboda ka halartar yakin Uhud ba shi yake nuna cewa duk wanda ya halarci yakin Uhud ba wanda haka ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda addu'a ta shafe shi ta fushin Allah din ba kowa ta shafa ba sai sa malami suka ce ta shafi shi wanda ya dauki gabarin abin ya aikata abin kuma sai ya zanto bai rabauta ba har ya mutu bai musulunta bai mutu a kafirin sa ana cewa lokaci yayi amma akwai wata ruwaya da ta danganci saukar wannan ayar insha Allah a karatu na gaba za mu karanta ta abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh